الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba bakwai ga watan Ramadan, hijira ta 1444, daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023, muna cikin Suratul Ahzab. Kuma a yau za mu karanta aya ta 32 zuwa 34 insha Allah. Wannan karatun yana ɗauke da bayani game da iyalan gidan annabi, iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce, ya nisa annabi, Allah madaukaki yana magana da matan manzon Allah. Ya nisa annabiyyi, ya ku matan annabi, lastunnaka ahadin minan nisa'i, ku ba kamar wata ne daga cikin mata ba. Idan taqaytunna, idan kun kiyaye Allah, fala takhda'na bil qawli, saboda haka kar ku tausasa maganar ku. La talinna bil qawli lir rijali, idan kuna magana da maza kar ku tausasa murya. Wala turaqqiqna al kalama, shine ma'anar la takhda'na bil qawli, la turaqqiqna al kalama, kar ku rika yin magana kuna karya murya. Kada ku rika karya murya saboda maganar ta kama hankali. Shi yasa sai Allah ya ce, fa yatma alladhi fi qalbihi maradus, idan kuna karya murya ta wajen magana, to wanda a zuciyarsa akwai cuta zai yi kwaɗayin iya samun damar fasikanci da ku. Wannan tarbiyya ce da Allah yake wa iyalan annabi Muhammad, matan annabi. Ga irin yadda za ku riƙa yin magana da maza, idan kuna magana da maza kar ku riƙa tausasa murya. La takhda'na bil qawli, shine tausasa murya. Me yasa aka hana su? Saboda idan mace tana tausasa muryarta, to fasiki yana ganin zai iya samun dama a kanta. Wa qulna qawlan ma'rufa, idan za ku yi magana, ku yi magana sananniya ta mutane. Ai, akwai magana sananniya, idan mace tana magana ba na fasikanci ba, za a gane muryar. Muryar ba za ta tausasa shi ba. Wannan shi yake nuna maka, idan mace tana karya murya, babu shakka tana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Me ake son mace ta yi? Ta yi magana da muryarta na asali, shi ne qaulan ma'rufa. Wa qulna qawlan ma'rufa, ku rika magana, magana ku sananniya, magana da aka riga aka santa, muryar da aka sani. Duk inda ka ga mace tana karya murya, to babu shakka a baya gare ta akwai shaidani. To abinda yake bada mamaki a yau, hatta musulmai kan dauki za su samu mace ta yi waka, tunda akwai na'ura da ke taimakawa matan ma, na'ura tana matse muryar, sai muryar ta rika fita da kaifi, tana fita da daɗi. To sai ka ga musulmi ya sai irin wannan kira'an na mace, to shi yake ji. Kaga nan komai iya kira'anta ta saba ma Allah, don Allah ya hana mace ta tausasa murya. To bare za ka samu wasu ma mawaka ne, duk inda ka ji mace tana da daɗin murya, to wannan matar ka guji muryarta, don babu shakka akwai shaidani a tare da ita. shi yasa Allah yace fa yatma alladhi fi qalbihi marad, abinda ake so da mata su yi magana, magana su ta asali muryar da aka sani Allah ya halicci mace da shi za ta yi magana, amma da zaran ta karya murya to babu shakka an fada ta farkin shedan na da wannan yake nuna mana cewar muryar mace ba al'aura bane, muryar mace ba al'aura bane, kenan ba wai Allah ya hana maganan bane. Mu lura da kyau, inda a ce muryar mace al'aura ne, daga gidan Annabi za a fara. Allah zai ce ya ku matan Annabi kar ku yi magana da maza, bai ce bai faɗa haka ba, ya ce kar ku tausasa murya. Ashe kaga ba muryar bace al'aura, me ke zama laifi? Karya muryan shi ne laifi. Amma duk mutumin da ya ce maka ai muryar mace al'aura ne, a wannan babu shakka ya yi ƙarya, domin idan ka ce ya samo hujja ba zai taɓa samu ba. Hujjar da take nuna cewar muryar mace al'aura ce, babu wannan hujja, babu wannan hujja. Amma abinda Allah ke faɗa, mace kada ta tausasa murya, wannan shi ne abinda ya zamanto haramun, kuma wanda yana cikin dalilai da suke nuna hadari game da mu'amala da mace, hadarin da yake tattare da mu'amala da mace. Idan mace tana so ta tsira, sai ta kiyaye muryarta, amma ita kanta muryan ba al'aura ba ce. Wannan bayaninsa ya zo a cikin fatawar Lajina, yana mujallar na 6 shafi na 83, yanda bayanin ya zo, laisa sautun mar'ati auratun bi itlaq, sautin mace ba al'aura ba ne sam-sam. Me yasa aka ce muryar mace ba al'aura ba ne? Fa inna nisa'a kunna yashtakina ila nabi, mata sukan zo su kawo damuwarsu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman mata kan zo wajen Annabi suna da damuwa. Wa yas'alnahu an shu'unil islam, suna tambayan Annabi game da abubuwan da suka shafi addini. Annabi yana musu bayani, su yi tambaya yayi bayani. Wannan zaka gani bayaninsa a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah yafi a kirga, yafi a kirga. Kamar misali, kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka, wannan ma yake nuna maka ashe an ma samu matar da take jayayya da manzon Allah. Kaga muryar ta kenan ba al'aura bane, shi kuma Allah ya ji. Yasa ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah ya ji. Da muryar mace al'aura ne, lokacin da ta fara magana Annabi zai ce ke tsaya, je ki samu matata, ke mata bayani, ita kuma ta mun bayani. Muryar ba al'aura ba ce, saboda haka Annabi ya saurare su. Yas'alnahu an shu'unil islam, mata su yi wa Annabi tambaya, Annabi ya ba su amsa. Wa yaf'alna zalika ma'al khulafa'ir rashidin, Annabi ya rasu, bayan ya rasu ai an samu halifofi na farkon su sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman, har zamanin sayyidina Ali. Yanda abu yake a zamanin Annabi haka ya kasance a zamanin waɗannan halifofin. Zaka ga mace ta zo wajen sayyidina Umar, ina da damuwa, saboda me? Shugaba ne. Don haka mace tana iya zuwa da damuwa gaban gwamna ko wani ya saurare ta, kamar yadda ya faru zamanin waɗannan halifofin. Ashe kaga muryar mace ba al'aura ba ne? Da al'aura ne, waɗannan sahabbai sun fi mu ilimi. Sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman, sayyidina Ali za su ce wa matan muryoyinku al'aura ne, don haka ku daina yi mana bayani. Wa wulatul umuri ba'dahum, hatta bayan zamanin khulafa'ur rashidun, halifofi da aka yi su ma sun saurari mata. Wa yusallimna alal ajanibi, kuma a zamanin Annabi mace in ta zo wucewa ta ga namiji tana mishi sallama, assalamu alaikum, ya ce wa alaikum assalam. Idan shi ne ya zo wuce mace, assalamu alaikum. In ma ka ga malamai sun tsawatar, wannan suna tsawatarwa ne a babin saddu zari'a, amma asali babu shakka halin ne. Yusallimna alal ajanibi wa yarduna salama, suna yin sallama ga mazan da ba nasu ba, za ka ga saboda wannan tunanin muryar mace al'aura ne sai ka ga mace ta zo bucewa amma ba za ta yi sallama ga mutum ba assalamu alaikum addu'a ce da dai sallamar kanta laifi ne babu shakka wanda ya zo da addinin da ya gaya mana shi ne manzon Allah annabi bai hana ba kuma hatta bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallama ana musu sallama sukan amsa walam yunkir zalika alaihinna ahadun min a'immatil islam babu wani babban malami wanda aka yi a tarihi wanda ya fito ya ce ba daidai ba ne mace ta yi sallama a zamanin sahaban annabi muhammad kai babu shakka za ka iya gani a littafin fiqh akwai malaman da ke ƙasawatarwa amma menene ya tabbata kaga abin da ya tabbata ba shi muke tsarewa ba sai abin da bai tabbata ba abin da bai tabbata ba shine muryar mace al'aura bai tabbata ba ba al'aura bane to sai zama mun karfafa an tsananta alhali abin da Allah ya hana ba shi ake kulawa da shi ba me Allah ya hana shine wannan aya ta alqur'ani abin da Allah yake so game da mace shine kada ta tausasa murya idan za ta yi magana ta yi magana ta da murya na asali da zaran ta karya murya Allah ya sani kuma Allah ya faɗi hadarin abin yace fayatuma allazi fi qalbihi maradun fasiki zai yi sha'awanta da zaran fasiki ya ji mace tana karya murya ya san inda ta dosa Allah ka tsare mu لأن ذلك يغري بها الرجال مريار مچي ينا زابر دهنك للمزا ويكون فتنة الله با أصل مريار با اند تتوسسا أما اند ذاتي مغانا تنا أصل با ابن زيبا أما انت كريا مريار تونان دانان ستجاهنك للمتاني كما دلت عليه الآية المذكورة سو داك أصل باب وان ابن دي بمبن تم چد نمجي أصن نرمزان الله ta wajen ibada babu shakka ana samun inda ake bambanci ake samun bambanci kamar misali yanayin suturanta daban da yanayin suturan namiji amma yanda za ta yi ibada da yanda namiji zai yi ibada duk ɗaya ne asali almar'a fi jami' ahkamid dini mislu rajuli sawa'an bi sawa'in babu wani bambanci a tsakanin mace da namiji ta wajen ibada wannan abu ne da ya kamata a ce mata sun sani to saboda wancan tunanin na muryar mace al'aura ne sai yayi tasiri ma ibadar mata a ƙasar nan saboda ka mace za ta tsaya ta yi sallah ba ta bayyana karatu kuma gashi magariba ne da isha'i da asuba shiru za ta yi ta yi ma Allah shiru amma tana gama sallah in ta kama tsiwa mutanen unguwar sun ji wato Allah ne ba a san ya ji murya amma shaidanu za su iya ji muryarta wannan bai da asali babu bambanci a tsakanin ibadar namiji da kuma ibadar mace sai inda shari'a ta tabbatar da bambanci don haka dole sai ka samu hujja me asali saboda abinda annabi ya faɗa innaman nisa'u shaqa'iqur rijali su mata ƴan uwan maza ne in ji annabi mata shaqiqai ne ga maza wato uwansu ɗaya ubansu ɗaya in ji manzon Allah wannan kalmar ta annabi magana ce ta ilimi annabi yana cewa mata ƴan uwan maza ne sai ya yi shiru wato shi ne duk inda Allah ya ce namiji ka yi an ce mace ta yi saboda duk ɗaya ne idan akwai inda ake son a bambanta Allah yana bambantawa kuma annabi yana bambantawa misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace ta yi sallah ɗakin ta yi ta je masallaci ka ganin ta bambanta da namiji namiji ya zo sallah a jami'i dole ne amma ita mace fa amma fi son kar ta zo amma in ta nemi zuwa annabi ya ce kar a hana ta muddin za ta kiyaye dokar fita so wannan shine asalin ka'ida innaman nisa'u shaqa'iqur rijali kuma hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1983 na farko abu na farko da Allah ya hana ga mace ba muryar bane me aka hana na farko shine tausasa murya kada mace ta tausasa murya ta magana ko ta tilawa ko da ta karatun alqur'ani ne saboda za ta ji hankalin wani saboda haka ba a so ta yi karatunta a iya muryan da Allah ya bata wannan shine ma'anar wa qulna qawlan ma'rufa doka ta farko kenan me Allah ya hana mata ba wai muryar bace tausasa muryan shine laifi sai abu na biyu wanda Allah ya hana mata wato shine daga murya to wannan daga murya ko ba mata kade bane ba mata kade bane ya shafi maza saboda shi daga murya gaba daya abinda Allah ya faɗa misali a suratul luqman ya bada misali da muryar jakuna yace inna ankaral aswati la sautul hamir ai abinda ai take cewa waqsi fi mashika waghud min sautika kaga wannan ba ma akan mata ake ba amma ya shafi rayuwar kowanne musulmi saboda ka daga murya yana daga abinda Allah baya so yana da kyau mu rike wannan ba ma mace ba har namiji ka zama mai daga murya a unguwa kai ta ihu babu abin da ke nuna mutum yana da wauta kamar wannan shi yasa aka ba da misalin mai yin haka da jaki to wani kuma ya riga ya saba saboda haka zai ta daga murya yana ihu in ka dubi kitabul adab shar'iyya yana mujallad nabi shafi na 27 ibnu taymiya yana cewa man rafa'a sautahu ala ghairihi da zaran ka daga murya ana magana sai ka daga murya sama da abokin maganarka alima kullu aqilin annahu qillatu ihtiramin lahu masu hankali a ka'ida ta hankali idan ina magana da kai sai ka daga min murya to ka wulakanta ni wannan ga masu hankali ka'ida ne duk wanda zai daga murya ga wani to ya wulakanta shi shi saboda haka yasa Allah ya nuna mana daga murya ba shi da kyau kuma ba sai ka daga murya ba za a gane magana ka za a fahimce ka idan kana magana da mutum ya zama akwai girmamawa wannan dalilin yasa guda da kake gani mata suke yi bai da asali ya zama haramun ne guda shine da larabci ake kiransa az-zagarata az-zagarata shine mace ta ringa guda musamman idan an yi aure to guda ba shi da kyau kuma ba shi da asali a tarihi musulunci zaka gani a fatawal lajna a mujallal 19 shafin 116 inna zagari da fi hukumil jina'i saboda ka idan mace za ta yi guda to da ita da zabiya wacce ta kama waka matsayin su guda ne a wajen Allah da mai yin guda da mai yin waka a babi guda suke akwai bayanin ma a Sheikh Salih Al-Fauzan wannan malami da yake yana nan da rai yana cikin malamai manyan malamai na Saudiya akwai littafin tambayoyi wanda ake ce mu fatawal abin nan fatawal Fauzan kuma akan kira shi al-muntaka kadai yana juzu'i na uku shafin 301 yace la yajuzu lil mar'ati raf'a sautiha bi hadaratir rijali ba daidai bane mace ta daga murya musamman idan akwai maza a wurin li anna fi sautiha fitna saboda akwai fitina ga muryarta me yayi fitinan wannan fitina ce Allah ya mana ishara da ita a wannan aya da zaran mace ta karya murya to fasiki yana kwadayinta zai ji sha'awarta to muryar mace akwai fitina a ciki ba wai muryar gaba dayanta ba tausasa murya wanda shi yake da hadari la bizagratati wala ghairiha saboda haka ba a san mace ta zama mai daga murya a kowane hali wanda kuma ba ita kadai bane har da maza thumma inna zagratati laysat ma'rufa inda kaseerin min almuslimin shine malam yace kuma asali ita guda ba ma san ta ba a wajen musulmai da yawa la qadiman wala hadisan ko a zamanin da babu wani abin da ake kira guda mutanen da ba san shi ba misali zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin tabi'ai babu wannan gudar da mata suke yi fahiya min al'adati sayyi'a sai malamin yace don haka guda tana cikin munanan al'adu al'ada ce mara kyau me yasa aka ce mata mara kyau saboda akwai daga murya daga murya kuwa asali a musulunci bai da kyau saboda haka ita al'ada ta inda take zama laifi shine ta saba ma ka'idar musulunci amma idan al'ada ba ta saba ma ka'idar musulunci ba ba a hana ta walima tadullu alaihi aidan min qillatil haya'i al-fawzan yace kuma sannan guda tana nuna rashin kunya idan kaga har mace tana iya guda to wannan matar ta fi kowace mace rashin kunya don sai an aje kunya ake yin ta wannan bayanin sare babu shakka ba guda ba ta da kyau me dalili saboda akwai daga murya kaga kenan asali ba wai muryar mace ce laifin ba daga muryan shi yake zama laifi da tausasa muryan daga muryan yakan zo ta hanyar murna shine kamar misalin guda kuma yakan zo ta hanyar bakin ciki shine kamar misalin ihu a bayan mutuwa wanda in ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga sun taho da bayanai kashi biyu din nan akwai hadisin Anas bin Malik wanda shine dalili na uku a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yace sautani mal'unatani fid dunya wal akhirah manzon Allah ya ce akwai murya guda biyu Allah ya tsine musu muryoyi guda biyu an tsine musu a nan duniya kuma an tsine musu a lahira Allah ka tsare mu manzon Allah sai ya ce mizmarun inda ni'ima sauti na sarewa na bushe-bushe idan an samu ni'ima ashe kenan dan ka samu ni'ima ka shirya party ai ta kida to wannan sautin Allah ya tsine mishi wannan annabi da kansa ya faɗa mizmarun inda ni'imatin ai ta busa sarewa ana bushe-bushe saboda wata ni'ima ta samu dalilin ni'ima ya zama an daga wannan muryar to Allah ya tsine mu wannan murya na biyu rannatun inda musiba ihu a lokacin da musiba ta auku idan musiba ta auku sai ayi ihu to wannan ihun shi ma Allah madaukaki ya la'ance shi da wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi kamar al-Imam al-Haisami al-Imam Munziri kamar Ibn Hajar al-Haitami kamar Albani a littafin Taharimu al-Tirbi littafin da ya rubuta akan hukuncin kida da waka yana shafi na 51 amma akwai malaman da suke raunana shi wanda cikin su akwai Ibn Usaymin na hudu wanda shi ya nuna hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Abbas ya inganta kuma yana shu'abul iman al-Imam al-Baihaqi hadisi na 2407 Abdullah ibn Abbas shi ya fada bai ce annabi ya fada ba amma ba shakka gaskiya ne Abdullah ibn Abbas ya ce inna Adam a lokacin da annabi Adam ya saba ma Allah akala min ash-shajara annabi Adam ya ci dan itaciyar da Allah ya hana shi Allah ya masa doka kada ya taba wannan itaciya annabi Adam sai ya ci wannan dan icen to sai Allah ya kira shi ya Adam ma hamalaka ala ma sana'ta me yasa kai abin da ka aikata bayan na hana ka na ce maka karka ci dan wannan bishiya me ya kai ka kaci talla Adam faqala Adam sai annabi Adam ya ce rabbi zayyanathu li hawa'u ya Allah hawa'u ce ta kawata min matar annabi Adam alaihi salam kaga shi iblis ba kai tsaye ya samu rudar annabi Adam ba sai da ya bi ta hanyar hawa'u ta hanyar mace sai ce ya Allah hawa'u ce ta kawata min shine sai Allah ya ce fa inni uaqibuha to zan mata uquba uqubar ita ce la tahmilu illa karhan ba za ta dauki ciki ba sai a cikin wahala wala tadau illa karham, ba za ta haihu ba sai a cikin wahala, wa damaituha, sannan kuma zan sa mata, zan shafa mata jini a kowane wata, kenan duk wata sai mace ta yi al'ada. To lokacin da Allah ya faɗi wannan, sai Hawwa'u rannat inda zalika sai ta yi ihu, saboda hukuncin ya mata zafi, sai ta yi ihu, ihun nan da ta yi, sai Allah madaukaki ya ce alaikir rannatu wa ala banatiki, wannan ihu da kika yi nan ma zai bi ki haka nan ƴaƴanki. To saboda haka yasa ihun mutuwa da ihun musiba ya fi samun mata akan maza. Wannan hadisin Abdullahi bin Abbas bai jingina shi ga manzon Allah ba, amma babu shakka isnadinsa ya inganta. Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan. To sannan in ka dubi maganarsa ɗin ba ta saba ma wasu hadisai da suka zo daga Annabi Muhammad ba. In ka duba, in ka lura za ka ga annisa'u mata sun fi maza yawan ihu. Sun fi maza yawan ihu musamman idan musiba ta auku. Don haka ya dace da wasu hadisai na Annabi, kamar misali riwayar Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa isnatani fin nasi huma bihim kufrun, akwai mutane guda biyu waɗanda suke tare da kafirci. Annabi sai ya bayyana su, at-ta'anu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti, da sukan dangantaka, ka rika sukan asalin mutum, sannan kuma da ihu a dalilin mutuwa. In ka dubi ihu a dalilin mutuwa din nan ya fi shafar mata akan maza. Hadisin yana sahihu Muslim. Akwai riwaya da ta zo ma da manzon Allah yake cewa min amrul jahiliya, wannan ya zo ta hadisin Abu Malikin Al-Ash'ari, shine ya zo wanda Annabi yake cewa akwai wasu abubuwa daga cikin al'amuran jahiliya la yatrukuna hunna, mutane ba za su bari ba. Daga ciki sai ya kawo ihu a bayan mutuwa, ihu a bayan mutuwa, ko da kuwa gidan malami ne, idan aka yi mutuwa sai ya yi da gaske saboda raunin mata. Daga sun kama ihu a yi ta kururuwa, wannan ihun kuma ba zai sa mutumin da ya rasu ya dawo ba. Gashi laifi ne a wajen Allah, laifi ne. Saboda hadisin Jabir, akwai hadisin da Jabir ya bada labari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Abdurrahman bin Aufin, sahabi ne, manzon Allah ya kama hannunsa, fantalaka bihi ila ibnihi Ibrahim, manzon Allah ya kama hannun Abdurrahman bin Auf ya ce zo mu tafi, ba su tsaya ko ina ba sai a gidan makeri. Makeri shine uban goyon yaron manzon Allah, saboda matar makerin ita ce take shayar da Ibrahim, Ibrahim kuwa shine autan Annabi, shine yaro karami na manzon Allah. Lokacin bashi da lafiya, yaro bashi da lafiya, fa wajadahu yajudu bi nafsihi, shine manzon Allah ya kama hannun Abdurrahman bin Auf ya ce zo mu je gidan. Da suka zo aka kawo yaro aka ba mu Annabi, sai manzon Allah ya ga yaron yana wato shika kaman numfashinsa zai dauke, da kirke numfashi, yana shakuwar mutuwa. To wannan sai abin ya bawa Annabi tausayi, saboda mutuwar yaro tana da bada tausayi. Fa akhadahu an-nabi fa wada'ahu fi hijrihi, Annabi ya karbi yaro ya dora a cinyarsa, ya dora shi a cinyarsa, wa baka, sai manzon Allah hawa yana zubo mishi hakan kwalla, yana zubowa daga idanun manzon Allah. Abdurrahman bin Auf ya ce atabki ya rasulullah, yanzu kana kuka, wa qad nahaita anil buka'i, bayan ka hana kuka. Inji Abdurrahman bin Auf, sai manzon Allah ya ce la, ni ban hana ai kuka ba, zubar da hawaye saboda tausayi ban hana ba, ai kuka ne. Inni lam anha anil buka'i walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini, ban hana a zubar da kwalla ba, amma na hana muryoyi guda biyu na wauta, murya guda biyu na wauta saboda akwai wauta ga mai wannan murya na daya sautin inda ni'imati laibin murya a lokacin da ni'imar wasa ta samu ni'imar wasa walahawi da shagalta ni'imar wasa da ni'iman shagalta idan sun faru zaka ji an yi wani sauti kamar annabi yana tare da mu a zamanin yanzu domin idan aka ce maka an ci ball to unguwar da duk ka sani zaka ji wani ihu haka manzon Allah ya faɗa yace sautin inda ni'imati laibin muryar da ake a lokacin ni'imar wasa walahwin da shagalta muryar da ake a lokacin ni'ima ta nasara a wasa da shagalta kaga yadda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku idan aka ce an ci ball zaka ga masoya wannan ball din sun daga murya an yi ihu wannan ihun manzon Allah ya ce ihun wauta ne duk mutumin da yake yin sa yana da wauta sai yana cewa wa mazamir shaytanin da kuma bushe-bushe na shedan idan ni'ima ta samu mutum ya hada fati ayi ta kide-kide ana rawa manzon Allah ya ce to wannan sauti na hana na biyu sautin inda musiba muryar da ake yi idan musiba ta samu musiba ta auku sai a ringa ihu kamar misali mutuwa khamshu wujuhin ko ayi ta yaqushin fuska wa shaqqi jurubin ko a dinga tsaga wuyar riga shine annabi ya ce warannati shaytani da kuma kururuwa na shaydan to wannan hadisin shi ma hasanu ligairihi yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 2157 don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan yana daga cikin halayen jahiliya kuma annabi ya ce mutane ba za su bari ba wannan tun a zamanin jahiliya akwai shi amma ko ba za a daina ba har ma bayan rasuwar manzon Allah har zuwa tashin kiyama ba za a daina ba shi yasa annabi ya ce am min amril jahiliyyati la yatrukunahunna to wanda shine abu na farko da Allah madaukaki ya hana matan manzon Allah shine kada su tausasa murya idan za su yi magana da maza sai abu na biyu me Allah ya ce musu
wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne da matan manzon Allah Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wa qarna fi buyutikunna kuma ku tabbata a cikin gidajenku asalin kalmar iqrarna shine zama qarna fa ala lugatil arabi a harshen larabci idan aka ce qarirtu fil makani ma'anarsa aqamta fihi duk larabawa suna cewa idan aka yi amfani da wannan kalma ta qarna ma'anarta shine a tabbata a guri kar a rika fita wato Allah ya hana matan manzon Allah su yawaita fita daga gidajensu Allah ya ce ku tabbata kuna zama a cikin gidajenku ku daina fita babu shakka wannan shi yake nuna babban ni'ima ga mace shine zaman aure domin idan Allah zai bada shawara zai bada wannan umarni ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kowace mace ya kamata matan manzon Allah ta zama matan manzon Allah su zama abin misali gare ta wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula idan kuma fitan ya zo saboda dole ne ana samun larura da ta samu ci ta fita akwai larurai daban-daban idan laruran fita ta zo to kada a riƙa fita irin na jahiliyyan farko kar a riƙa fita yanda mata suke yi a zamanin jahiliya babu hijabi mata su riƙa tafiya tsirara idan ma za a fita daga gidan aure to a yi kyakkyawan shiga kaga Allah yana tsabtace gidan manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ake ba su tarbiya wannan yazo a littafin tafsirin al-Imam Zamakhshari shine kitabul kashaf in ka duba zaka gani bayyana annahu inna ma nahahunna wa amarahunna wa wa'adhahunna dan in ka dubi ayan nan Allah yana tsarkake halayen matan annabi ne Allah ya ce ku tabbata a cikin gidajenku kar ku rika fita idan fitan ta zo to ku rika fita fita mai tsari ba irin fita na zamanin jahiliyyar farko ba wa aqimna salata ku tabbata kuna tsaye da sallah wa atina zakata ku rika bada zakka wa atina Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah ku rika bin Allah da manzonsa me yasa Allah yayi wannan umarni sai ya ce li Allah yuqarifa ahlu baiti rasulillahi al-ma'athim saboda Allah bai son gidan annabi ya zaba abin misali na sabon Allah idan za a yi misalin gida da ake zunubi sai a ce yayi babu gidan Muhammadu to Allah bai son haka shi yasa Allah da kansa yake wa'azi ga matan annabi Muhammad ya kamata gidan manzon Allah ya zama abin misali ga masoya annabi ba wai gidan manzon Allah ya zama mummuna abin misali ba saboda haka gidan annabi ya zama ana kulawa da sallah ya zama ana bada hakokin dukiya ya zama ana bin Allah ana bin sunnar manzon Allah don haka yasa yace inna ma yuridullahu liyuziba ankumur rijsa ai abinda Allah yake nufi kawai shine ya kawar muku da dauda Allah yana son ya kawar da datti ne gare ku yake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ahlal baiti ya ku matan babban gida wa yutahhirukum tatuhira kuma Allah ya nufi ya tsarkake ku iyakan tsarkakewa babu shakka sun samu wannan tsarki kamar yadda Allah madaukake ya kaddara musu to wannan ayar babu shakka tana tabbatar mana matsayin matan annabi wannan aya tana karantar da mu matan annabi suna da daraja a wajen Allah ka duba yadda aka ware ayoyi musamman saboda su saboda tarbiyyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yake nuna babu wata mace da darajanta ya kai darajar matar annabi Muhammad kuma Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗa kamar yadda muka karanta ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i maganarsa ta farko kenan ya ku matan annabi ku fa ba kaman wasu mata bane in ji Allah to sai ce ini taqaituna amma fa in kun kiyaye Allah dan shine abin da yake bambanta mutumin kwarai da na banza tsoron Allah to wannan ayar tana cikin dalilai koko mu ce dalili na farko wanda yake nuna cewa matan annabi Muhammad suna cikin ahlul baiti babu shakka in ka lura ayoyin da muke karatu nan gaba ɗaya ma akan gidan manzon Allah ne akan matan annabi ne akan matan annabi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu duk waɗannan lamiri na mata ne lamirin mata ne qarna kaga lamirin mata ne buyutikunna labirin mata ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula wa aqimna aqimna salata wannan labirin mata ne atina zakata ati'na Allah wa rasulahu duk tun daga farkon ayan har zuwa nan magana ake akan mata kuma kowa ya sani matan manzon Allah ne tun daga baya da muka dauko magana yanzu kamar wannan aya ta 33 kenan in ka dubi aya ta 32 da muka karanta ai farkonta Allah ya ce ya nisa annabiyyi kaga ana magana da wa matan annabi Muhammad to wannan lamiri fa daga kan wancan ake adafi wa qarna fi buyutikunna duk wannan yana komawa kan lamirin ya nisa annabiyyi ne amma sai da aka kusa ƙarshen ayan sai Allah ya canza lamirin ya koma na maza inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum lamirin ya koma maza ba mata ba sai aka ce ahlal baiti ويطهركم تطهيرا daga farkon ayan zuwa can lamirin mace daga nan zuwa karshe lamirin namiji wannan shi ke nunawa balagan alqur'ani balaga ta alqur'ani me yasa saboda Allah da yayi maganan albarka dake tare da gidan annabi Muhammad an dauko maganan akan mata amma da aka kusa karshen maganan sai Allah ya shigar da sauran waɗanda suke kusanci da manzon Allah sai Allah ya shigar da su saboda haka sai lamirin ya canza daga lamirin mata ya koma lamirin maza saboda me an shigo da maza cikin ayan kafin a gama an shigo da maza su waye maza jikokin manzon Allah Al-Hasan Al-Husayn ai suna cikin ahlul baiti kaga maza ne zuriyar manzon Allah tunda yake maza ne da Allah ya shigo da su sai ya canza lamirin daga mata sai ya koma kan maza to anan zaka dauka a ai to kenan banda banda mata cikin ahlul baiti sai malamai suka ce ba gaskiya bane hadda mata wannan zaka ganshi littafin littafin abwaul bayan tafsirin Muhammad al-Amin al-Shinkiti mujallal na shida shafi na 238 inna qawla man qala inna nisaa an-nabiy lasna dakhilatin fil aya yaruddu alayhi sarihu siyaqil qur'ani ka dauko tsarin magana daga farko Allah baya magana akan jikokin annabi Muhammad Allah yana magana ne akan wa matan manzon Allah ya nisa annabiyyi ashe kaga tsarin magana daga farkon ta ma ana yi ne akan matan annabi Muhammad to me yasa a ƙarshen ayar aka koma da lamirin maza dalili guda ne saboda tsari na larabci a tsarin larabci komai yawan mata idan an hada su da maza ko da mazan kadan ne to ana rinjayar da mazan akan matan a tsari na magana a larabci saboda haka Muhammad al-Amin Shankidi yake cewa ajma'a ahlul lisanil arabi duk wani mutumin da ya san harshen larabci ya tabbatar da wannan cewa taglibu zukuri alal inasi fil jumu'i idan ana magana sai magana ta hade maza da mata to ba za a yi amfani da lamirin mata ba sai a rinjayar da lamirin maza a kansu kaga tun farko Allah yana magana akan matan annabi lamirin mata ake kawowa amma da aka zo karshe fa manufar Allah na ya tsarkake iyalan manzon Allah wannan manufar ba ta tsaya ga matan annabi su kadai ba hadda zuriyar manzon Allah to sai Allah ya shigo da lamirin maza ya rinjayar da su akan lamirin mata wanda kuma ya saba ya dace da tsari na larabci dama babu wani balarabe da ya ce ba a yin haka babu shakka abin da ya tabbata kenan idan ana magana aka hada maza da mata sai a rinjayar da lamirin maza akan lamirin mata kasan larabci yana da wannan tsari banda turanci turanci da maza da mata lamiri guda yake hada su idan an ce idan aka ce come ba a cewa na mace ne ai da namiji da mace duk a ce come zo ne ko haka nan kuma idan aka ce go tafi ba a cewa ga lamirin mace ga lamirin namiji wannan turanci kenan amma da larabci akwai bambanci lamirin maza daban ne saboda haka yasa Allah yake cewa waqarna wannan lamirin mata ne idan za a yi umarni ga mace akwai lamirin ta daban idan za a yi magana da namiji lamirin sa daban ne to idan matan da maza sun hadu a ka'ida ta larabci sai a rinjayar da lamirin maza akan lamirin mata saboda haka idan mutum ya ce wai ai waɗannan ayoyi ba sa magana da matan annabi wato baya ga cewar bai san alqur'ani ba sannan kuma bai san ma harshen larabci ba idan ko ya san alqur'ani da ka koma baya karatun inda muka dauko ya nisa annabi ai da matan annabi ake magana ko matan annabi ne Allah yake magana har muka gangaro har muka zo nan wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله دنن لمير ماتاني sai daga nan da yake za a tabbatar da manufar Allah inna ma yuridullahu akwai iradatullahi iradatullahi din nan bata tsaya kan matan annabi ba Allah ya yi nufin ya tsarkake gidan manzon Allah to gidan manzon Allah ko ba mata ne kadai ba akwai maza wancan kira da ake ya takaita ga matan kadai amma da aka zo nan manufar Allah na tsarkake gidan annabi Muhammad akwai maza to daga nan sai lamiri ya canza dama tsarin larabci haka ne to Allah ya kawo haka ne saboda mi saboda ya nuna mana shi annabi abin misali ne ya kamata a ce gidan manzon Allah ya zama shine abin misali ga kowane musulmi ta wajen tarbiya da zaman iyali shi yasa sun bayyana annahu inna ma nahahunna wa amarahunna me yasa Allah yake tsawatarwa ga matan annabi me yasa Allah yake musu umarni li Allah yuqarifa ahlul baiti rasulillah al ma'asima wa li yatasawwanu anha bit taqwa saboda a samu tsoron Allah a gidan manzon Allah tsoron Allah shi yake tsarkake gida a zauna lafiya Allah ka tsarkake gidajen mu to sannan ga dalili na biyu da yake nuna cewar matan annabi suna cikin ahlul baiti me aya ta gaba
wazkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira
kaga tun farkon magana Allah yana yin ta ne da matan annabi Muhammad ya nisa annabi na aya ta 32 ya nisa annabi magana da matan annabi aka zo aya ta 33 dudde wa karna fi buyutikunna magana ne da matan annabi sai da aka zo kusan karshe sai Allah ya canza lamiri da yake yana son maganan akan ahlul baiti inda ma yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti Allah yana nufin ya kawar muku da dauda ya kawar muku da kazanta da munanan halaye ya ku mutanen gidan annabi shine ahlul baiti wa yutahhirukum tatheera Allah ya yi nufin ya tsarkake ku iyakan tsarkakewa to inda ba matan annabi a ciki da ba ci gaba da komawa kan lamirin farko ba amma in ka lura sai aka ci gaba kuma da komawa ga lamirin farko wazkurna ma yutla fi buyutikunna kaga lamirin mata ne da can maganar ana yin ta ne da matan annabi da Allah ya tashi magana game da manufarsa na tsarkake zuriyar manzon Allah sai ya shigo da maza da ya kawo mazan sai ya koma kiran matan annabi ashe kenan mata babu shakka mata suna cikin matan manzon Allah suna cikin ahlul baiti wannan babu shakka wa zkurna ma yusla fi buyutikunna Allah ya ce ku rika bita abinda ake karantawa a gidajenku min ayatillahi game da ayoyin Allah saboda a gidajensu ne Allah yake saukar da alqur'ani Allah ya ce to ku rika karanta alqur'ani wannan abin misali ne ga gidan malami ya kamata gidan malami ya dauki wannan siffa saboda koyi da wane da annabi Muhammad ya kamata duk wani mutumin da yake karantarwa gidansa ya zama abin misali shine ya zama ana karanta alqur'ani min ayatillahi wal hikma ana karanta hadisan manzon Allah shine alhikma inna allaha kana latifan khabira lalle Allah ya kasance mai tausasawa Allah mai bada labari wato akwai ranar da Allah zai ba mu labarin ayyukan mu gaba daya al-imam shafi'i a littafinsa kitabur risala shafin 78 littafi inda aka ce mana al-imam shafi'i ne yana da daraja saboda al-imam shafi'i yana daga cikin mutanen da Allah ya musu ilimin da ba a saki irin shi ba wallahi Allah ya masa ilimin da ba a saki irin shi ba saboda haka duk maganar sa a littafi in ka karanta kaza zaka gane ilimi ne masani ne na iyaka Allah ya mishi rahama akwai littafin sa kitabur risala akwai kitabul ummi kitabur risala din shi ma yana da muhimmanci a kitabur risala ne yace idan kana karanta alqur'ani sai kaga an ce alkitabu to kama anan alkitabu ma yutla anillahi ta'ala alkitabu shine littafin da aka saukar daga Allah karatun sa daga Allah yazo idan kaga an ce alhikma hiya ma ja'at bihi risala min Allah wannan shi ma sako ne daga Allah amma ya biyo ta hannun manzon Allah saboda kai sa alhikma sakon Allah ne da ya biyo ta hannun manzon Allah idan aka ce alkitab maganar Allah ce da ta zo kai tsaye daga wajen Allah so da alkitabu da alhikma dukkan su daga wajen Allah suke illa dai alhikma ta samu bambanci kasancewar manzon Allah shi ya karantar to shine bambancin alqur'ani da sunna alqur'ani littafi ne daga Allah kai tsaye sunnar manzon Allah fa maganar Allah ce amma kuma ta biyo ta tsarin manzon Allah ta tsarin da annabi yayi to wannan shi ake nufi da alhikma mimma bayyanat sunnatu rasulillah wa kad qala Allah ta'ala li azwajihi sai ba da misali da wannan aya da muka karanta saboda haka abinda Allah yake cewa matan annabi ku riki alqur'ani ku riki sunna a gidan manzon Allah ku rika aiki da alkitabu was sunna wannan fassara ita ce zaka gani a littafin malamai da dama manyan malamai kamar tun daga tabi'ai an ce fahimtar al-Hasan al-Basri ce fahimtar al-Hasan al-Basri ce idan aka ce alkitab alqur'ani ne idan aka ce al-hikma sunnar manzon Allah ce tun daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin manyan malamai da aka yi tabi'ai bayan tabi'ai amatul mufassirin kamar al-Imam at-Tabari in ka dubi tafsirin al-Imam at-Tabari haka zaka gani in ka dubi tafsirin Ibn Kathir haka zaka gani idan ka dubi tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir nan ma haka zaka gani Ibn Taymiyyah shi ma ya fada yayi magana akai al-Tafansa wanda shine ya tabbatar ma da ma'anar al-hikma mafi karfi da yake zuwa a cikin alqur'ani duk da cewa kalma ta alhikima tana zuwa da wata ma'ana amma ma'anar da tafi yawa akan alhikima ita ce hadisin manzon Allah sannan dalili na uku wanda yake nuna maka cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti shine kalmar ahlu din ita kanta da larabci ma'ana kalimati ali don kalmar ta zo a cikin alqur'ani kuma ta zo da salo kashi biyu wani lokaci ake kira ta alu da alhamza wani lokaci ake kira ta ahlu alhamza ya daure ha'un ko a ce ahlu ko a ce alu duk da ma'anar su iyalai to wannan kalma ta zo da ma'ana daban-daban babu shakka a cikin alqur'ani kuma malamai sun yi kokarin bambanta su da tabbatar da ma'anar su wanda in ka dubi lisanul arab zaka gani idan ka dubi an-nihayatu fi garibil hadis nan ma zaka gani alal misali ibn al-asiri yana cewa alu hus ashabuhu idan aka ce alun nabiyyi wannan kalma ta dauki ma'ana daban-daban suwaye iyalan annabi muhammad to da larabci asali idan aka ce alu kamar inda yazo al-lisanul arab mujallad na 11 shafin 29 alur rajuli ahluhu ma'anar su guda ne da alu da ahlu wani har ma malaman masana larabci suna cewa asalin kalmar alu ahlu ta fito ne daga alu wato asalin su guda ne da larabci ana cewa alur rajuli ma'anarta iyalin mutum akan ce alullahi akan ce alu rasulillah saboda haka akwai hadisi da yake cewa komai yana da iyalai shi ma Allah yana da iyali iyalan Allah su ne masana alqur'ani kaga kenan ashe al-ahlu ya samu ayoyi kuma ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to akan ce iyalan manzon Allah ana nufin matansa akan ce iyalan manzon Allah ana nufin danginsa akan ce iyalan manzon Allah ana nufin mabiyan annabi nan ma haka da larabci ya dace babu shakka da larabci akan yi amfani da kalmar akan yi amfani da kalmar alu a matsayin mabiya ba wai iyalanka wanda kuna dangantaka ba wanda shine ibn al-asir al-litafin an-nihayat fi garib al-hadis juz'i na farko shafin 192 ya bada misali da labarin fir'auna wanda yazo a suratu ghafir labarin fir'auna dan abinda Allah ya hukunta ga fir'auna Allah tabaraka wata'ala bayan ya halaka fir'auna azaba bata tsaya ba yace annaru yu'raduna
fa waqahu Allahu sayyi'atu ma makaru wa haqa bi alu fir'auna su'ul 'adab annaru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
الله ما دوك كيتشي النار يوردون عليها غدوا وعشيا الله ينا بجرو وتا غا يالن فرعون غا فرعون دوك صافيا كوما دو يمتشي واتو كلهم الله ينا عذابا غا فرعون سو بيو دا صافي دا يمبا wannan azaba ce kafin akai ranar tashin kiyama Allah ya ce wa yauma taqumu sa'atu a ranar da sa'ar karshe ta tsaya fa adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab Allah zai shigar da iyalan fir'auna zai shigar da su mafi tsananin azaba idan aka ce iyalan fir'auna kaga ba za ka zauna tunanin matansa da yayansa ba ba su kada yake nufi ba idan aka ce iyalan fir'auna ana nufin mabiyan fir'auna ta ina zamu gane haka wannan yazo a suratul baqara aya ta 50 inda Allah yake bayanin ni'imar da yayin banu isra'il wa id faraqna bikumul bahara
fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun
وإذ فارقنا بكم البحر الله ينا تنا بنو إسرائيل يace lokacin da muka raba teku muka raba kogi saboda a tseratar da ku fa anjaynakum Allah ya raba kogin Masar ya dakatar da shi ya raba shi biyu Allah ya tseratar da banu Isra'il suka ketare wannan kogi wa agraqna ala fir'auna muka halaka iyalan fir'auna ana nufin jama'ar fir'auna fir'auna da mabiyansa don haka da larabci wannan yana cikin misalin da ibn al-asiri ya kawo ibn al-asiri yace kalmar iyali a larabci tana daukan ma'ana mai fadi tana daukan ma'anar matarka tana daukan ma'anar ƴaƴanka tana daukan ma'anar masoyanka tana daukan ma'anar mabiyanka tana daukan ma'anar yan uwanka da larabci duk wannan yana dauka duk waɗannan wato ma'anan suna dacewa da yanda larabawa suke amfani da kalmar ta al-ahlu to dan akwai kamar littafin da ake cewa maqayisul lugha littafin maqayisul lugha juz'i na farko shafin 150 daga cikin malamai masana larabci na farko wanda duniya ta shaida akwai al-khalil bin ahmad al-farahidi Allah ya masa rahama wannan malami yana cewa ahlur rajuli iyalun mutun zawjuhu matarsa kenan saboda kai idan zaka je gida ka ce ka gaida iyali ana nufin ka gaida matarka wa ta'ahulu at-tazawwuju wa ahlur rajuli akhassu an-nasi bihi da larabci akan ce iyalan mutun kuma alhali ana nufin makusantansa waɗanda yake banta da su wa ahlul baiti idan aka ce iyalan gida ahlul baiti sukanuhu ana nufin waɗanda ke zama a gidan kaga waɗanda ke zama a gidan ko akwai matanka akwai yayanka wa ahlul islam idan aka ce iyalan musulunci fa ana nufin man yadinu bihi wanda yake riko da addinin musulunci shi kaga kenan kalmata iyali tana da fadi saboda haka idan mutun yace alu muhammadin ahlu dini muhammadin iyalan annabi muhammad ana nufin wanda suke addini daya da manzon Allah a bisa tsari na kalmar iyali dukkan mu dinnan iyalan manzon Allah ne saboda muna cikin mabiyan annabi muhammad duk mabiyin manzon Allah ana kiran sa iyalin manzon Allah wa man zahaba ila hadha ashbaha an yaqula kamar yanda ya taho a tarihin annabi nuhu alaihi salam yanda ya taho a tarihin annabi nuhu alaihi salam a lokacin da aka yi ruwan tufana daidai lokacin da za a fara ruwan wannan yazo a suratu hud aya ta 40 Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa farat tanur
من كل زوجين اثنين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فلنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرسلها إن ربي لغفور رحيم
لوكتشن دا الله تبارك وتعالى يكاو روان طوفان شيني حتى إذا جاء أمرنا lokacin da al'amarin Allah ya zo na fitar da ruwa wa fara ta nuru kul nahmil fiha sai Allah ya ma annabi Nuhu umarni ka saka ma wannan jirgin min kullin zawjaini daga kowace halitta ka sa namiji da mace wa ahlaka da kuma iyalanka kaga abinda Allah ya ga ma annabi Nuhu ka sa iyalanka a cikin wannan jirgi sannan ka saka halittun Allah maza da mata ya ce da iyalinka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil to shi annabi nuhu ya ji an ce ya sa iyalinsa wato yana ganin gaba ɗaya iyalansa sun tsira saboda haka bayan an gama ruwan tufana wannan kuma aya ta 45 a suratu hud ونادى نوح ربه
فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
قال يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
وقال نوح الرب bayan an gama ruwan tufana annabi nuhu yake cewa ya Allah wa nada nuhu rabbahu kai annabi nuhu ya kira Allah وقال يا رب إن ابني من أهلي يا الله قدانا دقا جدا دقا تشكين إيا علينا قاشيا حلكا وإن وعدك الحق كما القورن كغسكياني ذاك تغير تمن دا إيالي وأنت أحكم الحاكمين كما كيني ما في إيا حكونشي دا آدلشي كما سو حكونشي كاقا النبي نوح هنا يبان الله كما بايا شكا آدلشي الله to amma yana so ya gane me hikimar da ta sa dan sa bai tsira ba kala sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka ashe kaga bisa tsarin alqur'ani waye iyalanka sune wadanda suka yi imani da kai wanda bai yi imani da kai ba koda danka ne ba iyalinka bane don haka yasa idan aka ce duk inda musulmi yake yana cikin ahlul baiti rasulillah iyalan gidan manzon Allah ba ai kuskure ba saboda masoyin annabi mabiyin annabi musulmi babu shakka ya dace da ma'anar kalma ta al-ahlu da larabci to sai Allah ya ce masa innahu laysa min ahlika ya kai nuhu ai wannan yaro baya cikin iyalanka ashe iyalai kalma ta iyalai ta hada masoya masu riko da gaskiya amma idan aka samu wani ya bace to ba a sa shi a cikin al-ahlu Allah ya ce laysa min ahli dinika alladhina amarnaka bihamlihim wadanda muka ce ka dora su akan jirgi masu addini ɗaya ne da kai amma idan wannan yaro ya tabbata ba addini ɗaya ne da kai ba to ba ya cikin iyalanka wannan shine zaka gani wato fassaran da malamai suke ma kalma ta al-ahlu duk wani littafi da ka sani inda yana fassara larabci zamanin farko in ka dauko haka da ka samu kamar misali المفردات في غريب القرآن لتافي الراجب الأصفهاني أشافي نيشرن ترى الراجب يتشي أهل الرجل إيا لمتن سوني من يجمعه وإياهم نسب إذن دنگن تكاتا هذا كده متن تود العرب چينا شغا إيا لنكا أو دينون هو الديني هذا كده متن yana shiga cikin iyalanka aw ma yajri majrahuma ko abin da yake gudana a irin wannan tsari kamar misali min sana'atin idan sana'ar ku ɗaya da mutum to ana iya cewa iyalinka ne da larabci wa baitin idan kuna zama a gida ɗaya da mutum ana kiranka iyalinsa wa baladin idan kuna zama a gari ɗaya ma da mutum akan iya kira shi iyalinka saboda haka kalmar iyali tana da faɗi sai yace fa ahlur rajul fil asli man yajma'uhu wa iyyahum nasab amma asali idan aka ce iyali wadanda dangantaka ta hada ku wato urifa fi usratin nabi mutlaqan saboda haka idan aka ce iyalan gidan manzon Allah idan aka ce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ana nufin matan manzon Allah da kuma zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata saboda an samu hujjoji akai an samu hujjoji wadanda suke nuna cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti kamar na farko wannan aya da muka karanta sannan na biyu wanda ya zo ta bayani ibn taymiya yayi magana mai tsawo akai a littafin minhajus sunna yana mujallal na 7 shafi na 76 الصحيح أن آل محمد هم أهل بيته فهمت إن كنت تشي إتشي إذا أكتشي إيال النبي محمد فأنا نفهم ودن دسكي زماء جدنسا أهل بيته ودن دكي زماء جدنسا هذا هو المنقول أن الشافعي وأحمد وأن إتشي فهمت الإمام الشافعي إتشي فهمت الإمام أحمد بن حنبل كما إتشي فهمت رجيكو كم من زن الله akwai Muhammad bin Jafar as-Sadiq yana daga cikin jikokin annabi Muhammad ya tabbatar da wannan fassara wa ghairihim matan annabi sallallahu alaihi wasallam asali da larabci idan aka ce iyalai mata suna shiga idan aka ce iyalai mata suna shiga wannan ita ce fahimta mafi inganci dalili kuwa saboda wasu hadisai guda biyu da aka samu daga manzon Allah na farko akwai hadisin Abu Humaidin As-Sa'idi annahum qalu sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa nusalli alayka tayaya zamu yi salati gare ka sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tayaya zamu yi salati gare ka kaji wannan tambaya to sai annabi ya ce ku riga cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wannan hadisin yana sahih al-Bukhari yana babu hali salla ala ghairin nabi shin ana yin salati ga wani wanda ba annabi Muhammad ba, to sai kawo wannan salati. Babu shakka ana salati ga wasu, amma salati idan dai za a kira sunan wani, to sai dai yazo a bayan salati ga annabi. Shine hadisi na 6360, kaga wancan lafazin hadisin daban. To sannan sai aka samu hadisin Ka'ab bin Ujra. Hadisin Ka'ab bin Ujra shi ma sahabi ne, shi ma hadisin sa yana sahihu Bukhari kuma yana sahihu Muslim. Yace kulna, mun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace sa'alna Rasulullah, mun tambaye manzon Allah, fa kulna, sai muka ce ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal baiti, yaya salati zai kasance gare ku iyalan gida, iyalan gidan manzon Allah, wato ga ahlul baiti kenan. Fa inna Allah qad allamana kaifa nusallimu alaikum, Allah ya karantar da mu yanda zamu yi sallama gare ku, bamu sanya zamu yi salati gare ku ba. Sai manzon Allah ya ce kulu, ku riga cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaga wannan, wannan sun ce ya zamu yi salati ga ahlul bait, wancan kuma ya zamu yi salati gare ka. Kaga wancan hadisin shi yake fassara wannan hadisin. Manzon Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kaga an hutar da kai. Allah kai salati ga annabi Muhammad, Allah kai salati ga iyalan annabi Muhammad. Tana yiwa ka ce suwaye iyalan manzon Allah? To ai wancan hadisin ya fassara ɗaya hadisin salati ɗin. Annabi ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi, kaga kenan wannan shi ya fassara mana suwaye alu baiti Muhammadin, suwaye iyalan gidan annabi Muhammad. Wannan ya zama annabi da kansa shi ya fassara, iyalansa su ne matansa da ‘ya’yansa. Wannan yana sahihul Bukhari, babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, shine hadisin 3142, kuma yana sahihu Muslim, kitabu salati, babu salati ala nabiyyi. Saboda haka sai Ibn Taymiya ya ce, to don haka an riga an hutar da mu, wanda yake son ya san suwaye iyalan annabi ya koma ga amsar manzon Allah. Annabi da kansa ya faɗa salati, ana salati masa, ana mar salati, ana matansa salati, ana ma ‘ya’yansa salati. Wannan karo tunda ya riga ya gaya musu, saboda haka ba sai ya maimaita ba, sai ya ce ku yi salati ga iyalan Muhammad. Iyalan Muhammad wancan riwaya sai fassara ta, ya ce wa li'anna Ibrahim min alihi wa ahli baitihi, kamar yanda zikirin ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roƙa min, yanda Allah ya yi albarka ga iyalan annabi Ibrahim. Ashe kaga annabi Ibrahim yana da iyalai, kuma Allah ya musu albarka. Suwaye iyalan annabi Ibrahim? Sai ka ce imra'atu Ibrahim wa auladihi, matar annabi Ibrahim da ‘ya’yansa su ne iyalansa, da matan shi da ‘ya’yansa. Wa imra'atu Lutin min alihi wa ahli baitihi, matar annabi Lut tana cikin iyalansa, tana cikin iyalansa. Wa bidalalati alquran, kuma abinda alquran ya nuna mana kenan. Fa kaifa la yakunu azwaju Muhammadin min alihi wa ahli baitihi, shine Ibn Taymiya yace taya za a yi, taya za a yi kace matan annabi ba su cikin iyalan manzon Allah. To me ake nufi da iyali? Idan babu matanka a cikin iyali, kamar baka da iyali, ai iyalanka su ne matanka da ‘ya’yanka. Wa li anna hadhihi al-aya tadullu ala annahunna min ahli baitihi, wannan aya da muka karanta ta suratul ahzab ta tabbatar matan annabi suna cikin iyalan manzon Allah. Wa illa lam yakul li dhikri zalika fil kalami ma'na, don haka idan ma kace babu maganar matan annabi a cikin nan, to kiran da ake ga matan su din kiran da Allah yake ga matan annabi har ya kawo inda yake magana game da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kawo bayani game da iyalan annabi bashi da ma'ana idan matan annabi ba sa ciki kamar misali abinda ibn taymiya yake cewa kaga tun daga ayat 32 Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi ana ta kiran su wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inda matan annabi ba sa cikin ahlul baiti babu ma'anar karasa ayan da cewa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum babu ma'anan karasa ayat da wannan sadara da sai dai a kawo ayar a wani wuri can amma fa nan ana magana ne akan matan manzon Allah sai Allah ya ce Allah yana nufin ya tsarkake ku kaga ina magana da matan annabi da kuma zuriyarsa yana tabbatar mana Allah yana magana ne da matan annabi da kuma zuriyarsa wa ammal atqiya min ummatihi amma idan aka ce masoya annabi koko waliyan Allah masoya annabi mabiya annabi shin ana iya kiran su iyalan annabi ba za a kira su ba kamar misali da kai da ni ba za a kira mu iyalan annabi ba sai dai a kira mu mai awliya'uhu majibantan manzon Allah wannan ma annabi da kansa ya faɗa ba za a kira mu iyalan manzon Allah ba saboda me babu dangantakan jini a tsakanin mu da shi manzon Allah babu alaka tsakaninka da matar manzon Allah koko tsakaninka da ƴaƴan annabi saboda haka ba za a kira ka iyalan manzon Allah ba sai dai a kira ka cikin majibanta manzon Allah al-atqiya'u su ake nufi da al-awliya'u kace waliyan Allah idan mutun ya riko da addini sai a ce waliyin Allah annabi da kansa ya faɗi wannan saboda haka manzon Allah ya bambanta mana waye ake cewa ahlul baiti shi da kansa ya ayyana idan mabiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ala bani fulanin laysu li bi awliya'a wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin hadisin yana sahihul jami' hadisi na 1517 manzon Allah ya ce masoyana inna ma waliyallahu masoyana da farko shine Allah wa salihul mu'minin sai kuma mutanen kwarai su ma masoyana ne kaga kenan idan kana son manzon Allah ba za a kira ka kana cikin iyalan manzon Allah ba sai dai a kira ka kana cikin waliyai awliya'un nabi kana cikin waliyai majibanta manzon Allah amma ba za a kira ka kana cikin ahlul baiti ba to haka nan ibnul qayyim jawziya ya tabbatar da dalilai waɗanda suke nuna cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti akwai littafin sa da ake kira jala'ul afham littafin da ya rubuta akan salati ga manzon Allah littafi ne mai daraja littafin jala'ul afham littafi ne da aka rubuta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi dai babu littafi kamar shi sai dai a bayan bayyana sa in ka dubi shafi na 173 ابن القيم الجوزية يتي واختلف في آل النبي على أربعة أقوال جمد إيالاً النبي أنسى مفهمتا كشي هدني ندايا هم الذين حرمت عليهم الصدقة أقوي ما لمن سكتش وإيالاً النبي أهل البيت سوني ودن دا أن الله يحرم تسوشي زكاة duk wanda Allah ya haranta masa cin zakato yana cikin ahlul baiti to anan idan an ce wadanda Allah ya haranta musu cin zakani kaga daga kan banu hashim kenan don haka suna da yawa ahlul baiti suna da yawa har su Abdullah ibn Abbas duk suna ciki saboda baffannin annabi duk sun shiga kamar Abbas yana ciki kamar Hamza yana ciki wal qawlu sani nabiyu inna alan nabiyyi hum zurriyatuhu wa azwajuhu khassa fahimta ta biyu idan aka ce iyalan annabi to ana nufin matan annabi da ƴaƴansa su kadai to wannan ya taho a littafin at-tamhid na ibn abdul barri fahimta ta biyu kenan me ya dalili shine wanda ibn taymiya ya sharhi akai saboda wadancan hadisai da muka karanta na salati ga manzon Allah ga hadisin malik an nu'aymul mujmir wanda yazo ta riwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ya allah kai salati ga annabi muhammad da matansa da ƴaƴansa to wannan kalmar sai ya zama fassara ne da inda annabi yake cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kaga maimakon ali muhammadin sai annabi ya fassara suwaye ali muhammad manzon Allah sai ya ce azwajuhu wa zurriyatuhu a wancan riwaya wannan shine hadisin abu humaydin as-sa'idi fahimta ta uku suwaye ahlul baiti sai aka ce atba'uhu ila yawmil qiyama duk wanda ya bi annabi muhammad duk wani musulmi yana cikin iyalan annabi har zuwa tashin kiyama wannan fahimta kuma ta waye wannan fahimta sufaye kenan suna ganin su ma suna cikin ahlul baiti to amma wannan fahimta tana da rauni kamar yadda muka faɗa saboda wancan hadisi da manzon Allah yake cewa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin ashe idan mutun ya zama na ƙwarai ba wai ana sa shi ne a cikin iyalan annabi ba ana sa shi ne cikin majibantan manzon Allah saboda haka sai a ce wane yana cikin waliyan Allah masoya Allah wannan dai ita ce fahimta ta uku annahum atba'uhu ila yawmil qiyama to sai fahimta ta hudu inna alahu humul atqiya min ummatihi ba kowa ba sai wanda ya zama na ƙwarai idan kai na ƙwarai ne to kana cikin ahlul baiti idan mutum ba na ƙwarai bane to baya cikin ahlul baiti wannan kaga fahimta ta uku duk wanda ya bi annabi yana cikin ahlul baiti koda na banza ne har zuwa tashin kiyama kuma wannan shine ita ce fahimtar al-Imam an-Nawawi da al-Imam al-Azhari duk suna da wannan fahimta bayan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗi fahimta kashi hudu din nan game da fassaran iyalan annabi ya samu fassara kashi hudu na daya mun gabatar da bayani akai suwaye iyalan annabi wadanda Allah ya haramta musu cin zakka saboda haka banu hashim kenan na biyu suwaye iyalan annabi matan annabi da ƴaƴansa su kadai na uku suwaye iyalan annabi duk wanda ya bi annabi muhammad koda na banza ne yana cikin iyalansa har tashin kiyama wannan fahimtar al-Imam an-Nawawi wanda ya sharhin sahihu muslim kaga babban malami ne na hudu suwaye iyalan annabi sai aka ce na ƙwarai daga cikin mabiyan manzon Allah har zuwa tashin kiyama na ƙwarai idan mutum ba na ƙwarai bane ba cikin iyalan annabi idan mutum na ƙwarai ne yana cikin iyalan annabi wannan shine ita ce fahimtar sufaye to sai ibn qayyim jawziyya yace as-sahihu huwa al-qawlul awwal wa yalihu al-qawlus sani as-sahihu huwa al-qawlul awwal wa yalihu al-qawlus sani fahimta da ta inganta suwaye iyalan annabi fahimta biyu ne na daya banu hashim gaba daya iyalan annabi ne banu hashim saboda duk wanda aka haramta ma cin zakka to yana cikin iyalan annabi wannan fahimta tana da karfi na biyu fahimta mafi inganci suwaye iyalan annabi matansa da ƴaƴansa su kadai wannan kuwa fassara ce ta manzon Allah da kansa to sai ibnu al-qayyim jawziyya yace wa amma salisu war-rabi'u amma fahimta ta uku da fahimta ta hudu fahimta ta uku ita ce iyalan annabi shine duk wanda ya bi annabi yana cikin iyalansa koda ko yana da raunin aqida na hudu wanda ya bi annabi amma yana da kyawun aqida yana cikin iyalan annabi to waɗannan fahimta guda biyu din ibn al-qayyim jawziyya yace fadaifan suna da rauni hujjojin su basu inganta ba amma fahimta biyu na farko hujjojin su sun inganta saboda hadisin manzon Allah annabi da kansa ya tabbatar da ma'anan iyalansa tunda kowane musulmi yana salati salati ga annabi da kuma salati ga iyalan annabi su waye iyalan annabi waye kamata ya fassara mana annabi da kansa sai zama an samu hadisi na Sahih al-Bukhari manzon Allah ya faɗa da kansa kuma akwai riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yuktala bil mikyal al awfa idan kana son alahira a ringa maka awul lada da cikakken mudu idza salla alaina ahlal baiti to idan zaka yi salati ga annabi sai kai wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majidun kaga wannan salatin sai an fa jama'a bainal azwaj wa dhurriyya wal ahl annabi sai ya hada matansa da ƴaƴansa a cikin salatin da zaka yi kaga shi da kansa manzon Allah ya tabbatar kenan waɗannan su ne iyalansa wa innama nassa alaihim bita'yinihim liyubayyana annahum haqiqiyuna bidukhuli fil ali abinda yasa annabi ya kira su a wannan salatin saboda ya tabbatar da matansa babu shakka suna cikin iyalan gidan manzon Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك